أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته shugabanninmu jagorori ƴan uwana mata iyayen yara ƴan uwana mata ɗaliban ilimi wanda muke fatan su zama malamai zuwa gaba ina yi wa kowa fatan alkhairi da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan makaranta mai ɗimbin tarihi mai ɗimbin wasu labarai da na saurara wanda ban saba ji a wasu makarantun ba. Allah ta'ala ya ƙarfafi wanda suka ƙarfafe ta. Allah ta'ala ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da jajircewa. Inda suka tsaya a kan rayuwar wa'yansu, Allah ya tsaya a kan rayuwar 'ya'yansu. Suna raye ko bayan ba sa nan. An ba ni maudu'i game da muhimmancin ilimin 'ya mace na Islama ko kuma na duniya. Domin da aka furta mana cewa mu nemi ilimi ba a bambance mana ba, domin kowanne yana da muhimmanci kuma nemansa kusan dole ne. Domin mace idan ba ta da ilimi, takan kasance ba ta san ma yadda za ta tasarrufi rayuwar kanta da kanta ba, ko kuma rayuwar gidanta da maƙota, ko kuma da 'ya'yanta, ko kuma da shi kansa mai gida. Alhamdulillah, muna godiya da irin wa'innan ranaku da za mu ga mata zurra an keɓe su cewa sun fahimci wani abu na Alƙur'ani. Abu na farko da zan fara magana a kansa shi ne muna yi wa mata addu'a a duk sanda Allah ta'ala ya hore muku wani abu na daga cikin ilimi, musamman wannan na Alƙur'ani. To ya zama mutum ya yi tunanin ya saka ɗan ba, ya ɗaura ɗamara ne, yanzu ne ma ya fito neman abun. Domin ilimi na farko, samun hadda ta farko, tana baka dama ne ka jajirce nan gaba, kuma ka samu wasu ilimummuka ƙarƙashin abin da ka shina na farko. Baya baka dama don ka samu haddar Ƙur'ani ka koma gida ka zauna. Aini na gama, a'a ba makarantar secondary ba ne kin karɓi certificate. Wannan ilimin ana fata ne ya zama kabarin ki, shi ne zai raba ki da nemansa. Ƙalubale da mata muke samu, sai ka samu an samu mata biyar da suka yi hadda, biyar sun yi hadda su kuma maza. Kafin shekara ta zagayo, sai ki samu wa'yancan biyar maza sun zama malama a makarantun anguwanninsu, sun zama limamai da ladane na anguwanninsu, amma mata babu abin da ya canja a cikin abin da ya faru daga baya. Wannan shi ne ƙalubalenmu mata. Ina so ku sa wannan a ranku cewa kafin baɗi, me kuka samu na ci gaba daga wannan ilimin da yau kuke da shi? Makarantar nan na samu bayanai a bakin malam yadda take da tsari. Muna fata a fito da wani sabon tsari. Tasmiyin Ƙur'ani a fitar da wani tsari. Ainihin tashihin Ƙur'anin ma, shi ma a bashi abin da ya dace na dangin ajin da ya dace a fahimce shi. Sannan yana da kyau a samar da aji na tafsirin Ƙur'ani. Idan mata suka san abin da suke karantawa, wallahi za su sake ɗaukar ilimin da muhimmanci fiye da yadda muke yin sa. Domin duk wanda ya karatu a girma, to zai samu ƙwarin gwiwa da fahimta a cikin addini. Rayuwarsa takan canja fiye da ta sauran wa'yanda suka yi karatu karazube. Idan a yanzu kan girma kike karatu, za ki samu mu'amalarki da maƙota ma daban take, mu'amalarki da yara ma daban take. Komai kike yi za ki zama kina yin sa ne cikin nutsuwa da fahimta. Ina fata Allah ta'ala ya taimake mu akan wannan ɓangare. Mu gane mata, mu ba ragwaye ba ne. Tun farkon musulunci mun fahimta daga Nana Aisha, wanda tarihi yake ba mu labari, aƙalla ba aksar ba, wa'yansu malama suna cewa tana da hadisi 2,210. Wa'yansu suka ce a'a, hadisanta ba su wuce 1,214 ba. Ala ayyi halin, duk wanda muka ɗauka aƙalla ta ninka Abu Hurairah da hadisai ninki biyu tunda yana da hadisai 500 ne da wani abu kuma mu gane Abu Huraira yana yawan maimaituwa a bakin maluma saboda yawan ganin yana da ilimin hadisai to ashe sai ga kuma wata mace ce ta laƙume hadisan nasa ta ninka ta ƙara ninkawa ƴar uwa mata me muka ji cewa mu ma ba za mu gaza ba za mu iya zama wani abakan ilimi ba wai in kai tunani kace ai nana Aisha ita wannan da ban take da farko matar annabi ne sayyidina abubakar ce dama ta gaji abin ko kuma tana ainihin matukar karkashin abin sai muka duba muka gani tarihi ya nuna mana a zamanin dan Horiyo akwai Essa wacce ita nana Asma'u ita ma ta shahara bangaren ilimi wanda iliminta har yanzu littattafan da basu daina wanzuwa ba kuma mata mu fahimta wannan ilimi shine kadai gudunmuwar da zamu bari a duniya baki da wani abin da zaki bari na tinkaho kaman yadda wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana dukkan wacce ta mutu to ayyukanta sun rufe sai wa'anne guda uku dukkan ku anan ina tunanin guda ɗaya na farkon nan shine wanda zamu alfahari da shi ilimi da zaki bari a amfana da shi koda bayan kin mutu kuma fa shi wannan ilimin ba wai sai ilimi kawai na karatun Qur'ani ba ba sai ilimi na karatun hadisi ba wallahi ko ilimin zamantakewa ya zama kin koya wa ƴar uwarki ta koya ilimin mu'amala kika koya mata ta koya aka ci gaba da amfanuwa da shi bayan mutuwarki zai yi amfani a gare ki ranar alkiyama sai aka ce sai wanda suka bar sadaqatul jariya na ƙarshe aka ce wanda suka bar ƴaƴa managarta to nan ma muna da kaso idan har mun sami ilimi yaya zamu mu shigar da shi cikin rayuwar al'umma cikin rayuwar ƴaƴanmu mu gina tarbiyyar ƴaƴanmu wanda idan mun mutu ƴaƴan za su zama suna yin aikin da Allah yake so annabinsa yake so har ya amfane mu muna kwanta a cikin kabarin kun ga mata mu ne muke da wannan kaso guda biyu duka mun san ilimi mun yi aiki da shi mun haifar da nagartattun ƴaƴa mun mutu ana alfahari da su ƴar uwa kar ki kasance kawai ke mai sauraro ce a ki kokari ki isa kamar yadda annabi ya ce ka isar masa koda da aya guda ɗaya ne dama ba mu ce mu malamai ba ne mu ɗauki kanmu a matsayin mu na ɗalibai in mun yi kuskure a gyara mana abin da yake damun mata kullum ina faɗa za a tara taron walima malamin da ya zo aka gayyace shi bai san zuwa ba wata ta yi shekara 10 tana zuwa islamiyya wata ta yi 20 wallahi wata mata fa haka amma ba za ki samu mace ta tashi za ta yi magana ta fahimta ko da minti 5 ba sai a dinga wanta tashi man kimanin sai wallahi kunya nake ji wanta ma ta ce kunya take ji wallahi barin gaya muku gaskiya mata ba kunya kuke ji ba girman kai muke ji idan kunya kuke ji babu ita a cikin hidimar addini me yasa nace girman kai muke ji muna gudun kar ki faɗi wani abin da kuskure zai shigo ciki wani malami ya je miki gyara daga lokacin da kika sa haka a cikin shafin ilimin ki to kin rushe duk wani abin da kike tunani da zaki samu a nan gaba a lokacin da aka fara yi miki gyara akan ilimi to a lokacin ne zaki fara research na neman sanin abin da aka yi miki gyara akan shi kuma zaki zama jajirtacciya mai fitar da abin da ya dace nan gaba saboda me aikin sami gyara tun daga farko mata mu yi kokari mu yada abin da muka shina saboda me ai ba abun jin kunya bane fadan kuma umarni ne na Allah Allah subhanahu wataala yace innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wal huda min ba'di ma bayyana ya subhanallah me karshen anya
a ga so gai
ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ke kin yadda azance ki da abin da kika shina kin san abun baki yada shi zuwa ga ƴan uwanki ba Allah subhanahu wataala yace zai la'ance ki masu la'ana za su la'ance ki ma'ana mala'ikunsa kenan wani hadisin annabi alaihi salatu wassalam yakan fassara wannan wanda yake cewa duk wanda ya boye wani ilimi kowane irin ilimi ne ka boye shi baka ba wani shi ma ya sani ya amfana ba yace dukkan abin da yake duniya yana tsine maka hatta kifi da yake cikin ruwa ko tsuntsu da yake yawo a sararin samaniya wannan bangaren ba bangaren ilimi kadai na addini bane wallahi ko zobo kika iya a anguwarki aware kika iya a anguwarki osai kika iya a anguwarki dinki kika iya a anguwarki kai karewa mu'amala zamantakewa gidanki lafiya yake zauna ba matsala amma biki hastawa yar uwarki yaya akai kika samar da zaman lafiya a gidanki ba kin koye ilimi saboda haka mata kar ki sai ai ni ba da karatu wannan ayar ba ta magana akai na duk abin da kike da shi na shina kika amfana keke kadai gidanki ana sha'awar sa amma biki amfanar da wani ba to ke ma kin shiga cikin wa'annan wanda Allah subhanahu wata'ala yace ya tsine musu ko ya lance su na tabbatar ba wanda take sha'awar haka ta same ta ba wani abin da Allah zai miki gata face ilimi annabi alaihi salatu wassalam ayace mana wanda Allah subhanahu wata'ala yake son sa da alkhairi sai ya sanar da shi wani bangare na addini idan ya sanar da ke ki kokari ki sanar da ke ma wayanda za su amfana saboda haka ƴan uwa mata kowa dai a ranta in ta kalli bayan Allah nan a gabanta za ta ji musu dadi ta ji sha'awa ta ji wa kanta sha'awar ita ma ta yi ko ƴaƴanta su yi to abinda nake mana addu'a akan shine mu din da bamu shigo ba mu shigo wayanda suke ciki kuma su ƙara jajircewa sannan abinda za mu dora irin wayannan sunna ta dore shine a lokacin da ƴaƴayenmu suke karatu kamar yadda malam ya faɗa ne duk da na ji labari a hannun malam cewa akwai masu kula kala-kala wanda wayannan a makarantar nan kusan na fara jin irin wani tarihi yadda ƴan anguwa suka jajirce har suka kafa abin da ya zama ya dace ya ci gaba da wanzuwa har kawo yanzu za ka samu an yi irin wannan yunkurin baya ɗorewa saboda wahalar samar da kuɗin aiki me kika ji a ranki yanzu ke ma za ki shigo a yi tafiyan nan da ke ƴaƴanki za ki kawo don a samu ƙaruwar ɗalibai a'a wata dukiyar ki za ki sadaukar don ke ma wannan aikin ya ci gaba da gudana tare da kamashin naki lada ƴan anguwan jajirtattu ne masu sana'a ne me suka ji a ransu su ma sun yi sha'awa za su shigo a yi tafiyan nan da su kasancewa ta baƙuwa a anguwar duk da ba zan ce baƙuwa ba na kwan bi amma dai ayyuka na ba su cika yawa a ɓangaren nan ba amma ni na san mun samar da irin wa'innan ayyukan a wasu makarantun tare da ƴan anguwa ina shawartar ku ku zauna ku yi tunani yaya za a yi ku kawo wani gudunmawa ta ku ta dindindin ba ma san gudunmawa da ake yi irin ɗan wata ɗaya wata biyu sai ka sare duk wanda ya yi wa Allah alƙawarin wani sadaukar da wata dukiyarsa don ci gaban wani aiki na alkhairi to ya shina fa alƙawarin shi da Allah ne ƙa'ida da yake kusan yanzu na fi sanuwa a ɓangaren waƙafi ko to abin da ni nake ajiyewa duk wanda ya ce yana da waƙafi da zai ajiye monthly ko weekly ko wani dai yadda ka shar'anta wa kanka ba na maka tuni domin me ai Allah subhanahu wa ta'ala kai alƙawari na maka alƙawari Allah na sadaukar maka 50% a cikin dukiyata jajirtattu irin sayyidina Abubakar kenan ko sai aka ce wata ƴar uwata ne mai rauni 10% na sadaukar ko 5% kai even ma 1% a cikin dukiyarki na yi alƙawari duk wata ina yin salarin 30,000 amma idan na karɓi 30,000 ina zan cire naira 2,000 sadaka a wannan makarantar kowa ta ji a ranta me ta iya kuna da shugabanni a anguwar nan wani tsari za ku kawo matan anguwa a ce ga gudunmawarsu don a ci gaba da gudanar da ilimi na addini sannan abinda nake ƙara jan hankalinmu ɓangare biyu da aka ce na taɓa akwai ɓangare na ilimi na boko ƴan uwa mata ilimi ba a mai girma kuma ko da kina da shina har gobe kullun sabuwar fahimta ake ƙara kawowa ana maida mu wawaye mu yi ilimi ko don wayewar zaman duniya mu yi ilimi ko don shinan fahimtar tarbiyyar yaranmu da suke gudana ba tare da mun fahimta ba yanzu za ki samu a cikinku wata tana jira sai Abubakar ya shigo da Allah zo kai ta rinsufa a kawunka sai ki miƙa mishi wayarki tura mishi 10,000 saboda me biki yi ƙoƙari ki koya da kanki ba abu na farko da zai fara yi sai ya saya wa kansa data ya diliti
sai ya tura miki sakon da ya fada. Baki sau komai ba, shikenan kin karba kin aje. Malama suka yi ta mana wa'azi, mu saka ido a tarbiyar ƴaƴanmu, mu dinga binciken wayoyinmu. Allah sarki, yaran sun fi mu dabara. Yanzu sai suka zo da wani tsari, za su bude, kai in ta daura ma akan wayarki aka bude account din, zai yi chatting kuma zai zo ya rufe, ke baki san ta ina ya boye ba. In baki da ilimi ya za a ki gani. Sau da yawa ina fahimtar mata a banki sai kiga ana imbrakin din saboda me? Saboda an san musu san boko ba. Yana da kyau mu tashi mu nemi ilimi. Ko a zamanance a duniyance in ka shina kai da kanka zaka ji cewa an fi gamsuwa da kai. Ke da kanki zaki ji cewa ke kanki kin fi yarda da ke. Kuma mu'amalarki zaka ƙara ci gaba. To ai mama ta kusan ana bani magana akan lokaci. Dama irin wayannan zaman baya biya mana bukata sai dai yana azzamar da mu mu tashi mu nemi ilimin. Duk wacce take so ta gyara wallahi ta san yanda za ta yi ta gyara. Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Ina yi muku fatan alkhairi, ina muku fatan kuma ku dora akan yanda kuka fara. Dan yanzu farawa akai. Sauka ta farko tana zama kamar sharan fage ne a filin ilimi. Allah ta'ala ya sa muku albarka a abin da kuka karanta. Allah ta'ala ya karfafe ku. Mata anguwa ina sauraron ansoshin ku. Ina ga tunanin kai na ne za a ce yanzu ga wata gudunmawa ta matan aure. Yan anguwa ne, ba dan ɗana yana ciki ba, ba dan ƙanina yana ciki ba. Wannan nayi ne kawai don ina so wannan aiki ya ci gaba da ɗorewa har ranar ƙarshe. Allah ta'ala ya taimaka mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.